sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Talal FM, Niya. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi, 10 ga watan Fabrairu, shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Rundunar SDF ta kasar Siriya a takaice ta samu goyon baya daga Amurka. Ta faɗa a yau jiya Asabar cewa ta fatattaki 'yan kungiyar ISIS domin kwace yankin ƙarshe da ya rage a hannun kungiyar a gabashin Siriya. Amurka da Koriya ta Kudu kuma a yau Lahadi sun sanya hannu akan wata sabon yarjejeniya wanda za ta ƙara kuɗin da Seoul ɗin ke biyan Amurka na jirgin sojoji a Koriya ta Kudu. Kana kasar Turkiya kuma ta kira ga cani ta rufe wasu sansanoni da gidajen yari, inda ta kama 'yan wato Turkawa 'yan kabilar Ugu miliyan 1 wacce ta ayyana su abin kunya ga bil'adama.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gobara ta tashi da asubahin yau Lahadi a ofishin hukumar zaɓe na ƙaramar hukumar Kwanfan da ke jihar Plateau a Najeriya.
To shi kuma mai gadi a garin cewa ya gani iska ya wuni iska ne wanda muke ciki yau din nan yana ta kwashe takardun kawai yana ta wasar da su kawai sai ya gani ya dace ya dan kone su kayayyakin nan. To a garin konewa din nan shi ne na gani bai iya yayi controlling din abin ba sai wuta ta ji ta kama gida.
Sannan za ku ji cewa kungiyar Izalatul Bid'a wai kamatar sunna a Najeriya ta bi sahun sauran kungiyoyin addinai wajen kiran samun zaman lafiya a lokacin zaben da za a yi a mako mai zuwa.
Sauran sati guda a yi zabe, babban magana shine muhimmancin zaman lafiya. Hausawa sun ce ya fi zama sarki ba ma dan sarki ba, saboda idan babu zaman lafiya babu abin da za ka yi. Kuma Najeriya tana da girman da ta fi sauran kasashe makwabta. Allah ya sauke, in akwai fitina a Najeriya babu wata ƙasa da za ta iya ɗaukan 'yan Najeriya gudu hijira.
Daga bisani, Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Kiri. Rundunar Syrian Democratic Forces SDF a takaice mai samun goyon bayan Amurka ta faɗa a jiya Asabar cewa ta fatattaki kungiyar IS domin kwace ikon yankin ƙarshe da ya rage a hannun mayakan a gabashin Syria. Mai magana da yawun rundunar SDF Mustafa Bali ya faɗa a shafinsa na Twitter a jiya Asabar cewa SDF ta fara dannawa a cikin ƙauye na ƙarshe da ya rage hannun mayakan jihadin. Ya ce nan ba dadewa ba za a gama da ƙauyen Bagus wanda ya rage a hannun IS.
یرو گرا کن بیش دروغ جواد چتا ایدی عسکری نما
ایدی خلاص
اما مجی واوت
یچه یانزو بابو کونگیا نا ام بندگا کمر سو آی اس دا سوکا رگی ا یانکی روجابا اما اکوای رگوور ابوبوا دا سوکا شریا یچه لوکا چی یا کهی دا زامو گما دا سو کتا کتا ایو دینا زامو گما دا سو منا مرنا سبو دا من کایلانا تکرشی دا یاکی دا کونگیر دائش یا زیزو کرشی یچه ابو فرین چکی نی ان گما دا سو. Ya ce mun dawo fansa ga kisar da suka yi na magabatanmu kuma babu abin da ya rage wa kungiyar IS a wannan yanki. Sabame ta sama da rundunar SDF da Amurka ke marawa baya ta kai akan yaki da wato IS kenan a wannan yanki mai girman kilomita 4 da kuma kusurwa 4 yana ciki hadda wato yanki da ake kira Bagus, inda ya rige ma ainihin wato 'yan bindigan kenan wanda ke kan iyakar Iraki. Amurka da Koriya ta Kudu a yau Lahadi sun sanya hannu akan wata sabuwar yarjejeniya wadda za ta kara kudin da Seoul din ke biya wa Amurka da jibge sojoji a Koriya ta Kudu. A cikin sabuwar yarjejeniyar Koriya ta Kudu za ta biya dala miliyan 890 adadi da ya karu akan dala miliyan 60 akan kudin da Koriya ta Arewa ta Kudu ta biya a bara. Majalisar Dokokin Koriya ta Kudu ita ce za ta tabbatar da yarjejeniyar kafin aiwatar da ita. Sabon shirin ya kara kashi 8.2 a cikin 100 na kudin da Seoul za ta biya domin taimakawa a jibge sojoji 28,500 a nan Koriya ta Kudu. Amurka ta dade tana jibge sojoji akan wato a Koriya ta Kudu tun lokacin fadar yakin ruwan Koriya a shekarar 1950 zuwa shekarar 1953. Turkiya ta ce China ta rufe sansanoni da gidajen yari da ta kafa, inda rahotanni suka nuna akwai 'yan kabilan Uyghur miliyan 1 a wurin wacce ta ayyana su babbar kunya ga bil'adama. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Turkiya Hami Asku ya faɗa a wata sanarwa a jiya Asabar cewa ya bayyana a fili cewa an kama Turkawa 'yan kabilan Uyghur sama da miliyan guda, kana ana azabtar da su, ana kuma sauya musu tunani a siyasance a wasu sansanoni da gidajen furisin. Sanarwar Turkiya ta biyo bayan labarin mutuwar wani mawaki dan kabilan Uyghur da ake kira Abdulrahim Hayet, wanda ake tsare da shi a wani sansani a gundumar Xinjiang a kasar China. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ce ba zai iya tabbatar da mutuwar kai tsaye ba. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna matuƙar damuwanta da tashin hankali da ke sa mutane suna arcewa daga jihohin kudancin Chin da Rakhine na ƙasar Myanmar, lamarin da ke ƙara dagula al'amura a yankunan da daman can suke fama da rikici. Hukumar 'yan gudun hijiran ta ce ba za ta iya kiyasta adadin taimako da ake da buƙatarsu a waɗannan yankuna waɗanda suke fama da tashin hankali saboda ba ta iya isa wurin da wasu wurare a cikin Myanmar sosai ba. Amma dai hukumar 'yan gudun hijiran ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana da labarin akwai taɓarɓarewar tsaro a jihohin kudancin Chin da kuma Rakhine, sai kuma wato babban dukan abin damuwa ne. Hukumar ta ce ba ta iya gano adadin mutanen da suka arce daga gidajensu suke tsugune a wasu wurare a cikin ƙasar ba, wanda aka samu ɓarkewar tashin hankali a cikin watan Disamba. Mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijira Andrej Mahcic ya ce musulmin Rohingya da dama sun arce zuwa cikin Bangladesh domin samun mafaka.
We understand from some of the reports that some 200 people have sought shelter.
Yace mun gano a wasu rahotanni da muka samu cewa mutane 200 ne suka nemi matsugunai domin kare lafiyarsu. Yace an samu wannan labari ne daga wani ƙauye inda ba za su iya kaiwa sosai ba. Masu zanga-zangar Yellow Vest a Faransa sun yi yunkurin kai mamaya a Majalisar Dokokin Ƙasar a jiya Asabar a mako na cikin 13 da fara wannan bore a birnin Paris. 'Yan sandan sun yi amfani da kulki da barkodin tsohuwa wurin tarwatsa masu zanga-zangar. Wasu kuma sun yi ta jifar 'yan sandan da tarkace, kada suka kuma ƙona motoci da babura da kuma kwandunan shara. Yanzu masu zanga-zangar suna ƙoƙarin tasar ma wasu muhimman wurare a cikin birnin. 'Yan sandan sun ce an tsare akalla mutane 30 a cikin masu zanga-zangar. Ministan harkokin ƙasashen waje na Faransa ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa zanga-zangar wannan makon dai bai ƙarfi ba kamar makon da ya gabata. Zanga-zangar da ake yi a faɗin ƙasar, wanda aka fara tun ranar 17 ga watan Nuwamba bara, ana nuna haƙin jini ne ga shirye-shirye na inganta tattalin arziki da shugaba Emmanuel Macron ya yi, wanda yake niyyar ƙara haraji a kan mai.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Da asubahin yau Lahadi da misalin karfe 3 gobara ta tashi a ofishin hukumar zabe na karamar hukumar Kwampan dake jihar Plateau a Najeriya. Gobarar ta cinye dukkan akwatunan zabe, katunan zabe na jama'a, rijistar masu kada ƙuri'a da generatoci da wasu muhimman kayayyakin zabe. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aika mana da rahoton.
Wata gobara da ta tashi da asubahin yau Lahadi ta lamushi ofishin hukumar zabe a karamar hukumar Kwampan a nan jihar Plateau da duk kayayyakin zabe da ke ciki. Gobarar wacce ta tashi da misalin karfe 3 na asubahin yau Lahadi ta cinye dukkan akwatunan zabe, katunan zabe na jama'a, rajistar masu kada kura'a, generator da wasu muhimman kayayyakin zabe. Mr. Isaac Kwalu shine shugaban karamar hukumar ta Kwampan. Ya mun karin bayani kan irin asarar da aka tafka.
So a cikin bayanin da muka gane shine shi mai gadin da dama shine ke kula da gadin wannan wurin. Jiya suka yi wata sanitation ne wanda kayayyakin da ba su da amfani ba a ofishi ainihin din sun tara shi sun aje a waje saboda akwai kayayyakin da an fara kawowa na shirin zabe. Ana kan yau da dama sun hadu za su tattara su fara raba su non-sensitive materials din saboda kai su kone polling unit. To shi kuma mai gadi a garin cewa ya gan iska ya wani iska ne wanda muke ciki yau din nan yana ta kwashe takardun kawai yana ta wasar da su kawai sai ya gani ya dace ya dan kone su kayayyakin nan. To a garin konewa din nan shi ne na gan da iya ya yi controlling din abin ba sai wuta ta je ta kama gida. To a cikin gidan kuma akwai su generator wanda su INEC guda 14 wanda sun riga sun yi servicing ɗinsu kuma sun riga sun sa mai ko a ciki. Ba a take dai zan ce gabaki ɗaya ofishin ya kone kurmus amma sun ce dai kamar akwai ɗan PVC card wanda sun iya samu sun cire a lissafin da muka gani 161. Amma abu mai kyau ɗin shi ne godiya ga Allah shi ne ba wata sensitive material wanda ta riga ta iso ba. Su card readers wanda shine za a yi amfani da shi a gudanar da zabe kuma Allah ya sa kuma ba su iso ba kafin wannan abin ya faru. So na san wannan bai zama abin da mutane su daga hankali ko zai hana mu yin zabe a ƙasarmu na Kwampan ba.
Shi ma Habu Jugunu wani mazaunin garin Kwala sharkwatar karamar hukumar ta Kwampan ya ce gobarar ta janyo musu komo baya musamman kasancewar za a gudanar da manyan zaɓuɓɓuka a Najeriya ƙasa da mako guda.
Gaskiya su wayanda ba su karbi katin zabe ba wanda aka yi daga bayan nan gaskiya suna cikin tashin hankali kuma sun nuna bacin su sosai. To suna nuna cewa ma kamar idan har an ba su katin zabe ba amma zaɓen nuna su yi zabe ba za su yarda a yi zabe ba sai an kawo musu katin zaben. To wannan abu dai ya zamanto damuwa kuma ya zamanto barazana ma zaɓuɓɓukan da za su zo mana.
Yayin da na kira jami'in wayar da kan jama'a na hukumar zabe mai zaman kanta a nan jihar Plateau Osaratin Imahiyar Rebo ya tabbatar da aukuwar gobarar ya kuma shaida mun cewa suna kan hanya don duba irin barnar da gobarar ta yi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna a Najeriya ta bi sahun sauran kungiyoyin addinai wajen kiran samun zaman lafiya a lokacin zabe. Wakilin murya Amurka Babangida Jibrin ya aika mana da rahoton.
A lokacin wannan gangami na wa'azin ƙasa da aka gudanar da a birnin Lagos, shugaban kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna Sheikh Abdullahi Balalo ya bayyana buƙatar ci gaba da zaman lafiya da haɗin kai tsakanin musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba, musamman ma dai gabanin zaben da za a gudanar a Najeriya na ƙasa baki ɗaya. Sheikh Abdullahi Balalo ya bayyana muhimmancin zaman lafiya a daidai wannan lokaci da kuma bayan zaben da cewa shine zai tabbatar da ɗorewar Najeriya ƙasa daya al'umma daya.
Saura sati guda a yi zabe, babban magana shine muhimmancin zaman lafiya. Hausawa sun ce ya fi zama sarki ba ma dan sarki ba, saboda idan babu zaman lafiya babu abin da za ka yi. Kuma Najeriya tana da girman da ta fi sauran ƙasashe makwabta. Allah ya sauke in akwai fitina a Najeriya babu wata ƙasa da za ta iya ɗaukan 'yan Najeriya gudun hijira. Saboda ka ba mu fatan wani fitina ko masifa ya faru a Najeriya. Don haka ina kira ga 'yan Najeriya dukkaninmu mun lura da cewa kasan nan kasa ce da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mana zama a ciki kuma yace mu hakuri da juna shi yasa ya ajje musulmi da wanda ba musulmi musulmi ba ya cewa zai fidda wanda ba musulmi ba a Najeriya ya zauna shi kadai ba zai yi haka wanda ba musulmi ba bai iya cewa zai fidda musulmi a Najeriya ya zauna shi kadai akwai hikiman da Allah ya ce mu zauna ta kuma sai ya bar mu ba kabila daya ba kabilu masu yawa
to ko wani irin darasi mahalarta wannan taro na wa'azin kasa suka dauka a wajen wannan wa'azi da aka gudana tambayar kenan da naiwa daya daga cikin mahalarta taron Abu Yazid Mani daga jihar Katsina
malamai sun yi kira ga al'umman musulmi da ma na kristan su ba da zaman lahiya malaman sun yi kokarin kiran al'umman musulmi da ma na kasa baki daya kan hadin kai
a yan kwanakin nan dai kungiyoyin addinin musulmai da na krista daban-daban na ci gaba da fitowa domin yin kira ga yan siyasa da kuma magoya baya da zauna lafiya da juna a lokacin zaben kasa da za a gudanar a Najeriya to sai dai kuma akwai wanda ke da ra'ayin cewa bai kamata shugabannin addini su dinga tsoma baki a cikin harkokin siyasa ba to ko me Sheikh Abdullahi Balalo zai ce game da wannan zargi da ake wa malaman na addini a Najeriya
sai wannan kuskure ne babu yadda zaka yi ka sa malami ya yi maka sallah ya ga maka addini koya maka yadda ake bautan Allah sannan kace kare siyasa siyasan kanta addini ne jagoran siyasa shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara nuna yadda ya kamata a yi siyasa zama da mutane ma akwai siyasa a ci saboda haka a ce maluma kar su shiga siyasa wannan kuskure ne saboda dole su gwada wa mutane waye na gari wane ne ba na gari ba idan suka yi shiru har aka samu wa'anda yake ba na kirki ba suka shugabanci al'umma to su ma Allah zai tambaye su amma in suka tashi suka fada kan suka ce ga abin da ya kamata a yi su sun yi nasu in kaddaran ubangiji ya riga ya cewa wancan sai ya samu ba abin da za su iya yi saboda haka kuskure ne waɗansu ko suna nan suna cewa ƴan izala mun ce wato mu kadai mun isa mu yi zabe shugaba Muhammadu Buhari banda ainihin wato ƴan dariƙa wannan ba gaskiya bane so ake ayyarfi a kawo harkar siyasa ai wurin zabe duk mai neman ainihin wato takara yana neman kowanne daga cikin al'umma su bashi goyon baya ba ma ƴan izala ba musulmai wato gabaki daya duk dan takara na fatan su bashi goyon baya banda musulmai ba yana neman kristoci su bashi banda nan ma waɗanda ma ba musulmin ba ba krista ba suna da wani addini daban amma ƴan Najeriya ne suna da haƙƙi akan shugabanci saboda haka ina kira ga waɗanda suke yada wannan sharri cewa mun fito mun ce mu kadai muka isa mu yi zabe ba tare da ƴan dariƙa ba so suke su jefa yarfe irin na siyasa ba mu yi wannan ba ba mu san inda aka yi wannan ba shine fahimtar mu
Babangeji Brown murya Amurka daga Lagos
A gaida baban gidan Jibril, masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu ya ce karfe 10:17 na safe ga shirin na gaba.
Jama'a masu sauraronmu assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz baban lake jagoranta. A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za mu ji cewa an kaddamar da wata kungiya ta sa kai da za ta taimaka wajen hana shaye-shaye da kuma wayar da kan jama'a akan miyagun kwayoyi da kawo ƙarshen sayar da jabun magunguna a Najeriya mai suna Safe Medicine Foundation a Turance a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙungiyar likitoci masu hada magunguna ta Najeriya pharmacist Ahmad Ibrahim ya kasai wakilin sashen Hausa na muryar Amurka baban gida Jibril ya halarci wajen taron kaddamar da ƙungiyar ga rahoton da ya hada mana
An kaddamar da wata kungiya ta sa kai mai suna Safe Medicine Foundation da za ta taimaka wajen wayar da kan matasa da kuma ba da shawara ga gwamnati wajen kawo ƙarshen illar shan miyagun kwayoyi a ƙasa. Tsohon shugaban kungiyar likitocin hada magunguna ta ƙasa pharmacist Ahmed Yakasai wanda ya kasance shugaban wannan kungiya ya bayyana ayyukan kungiyar kamar haka.
Kaga abu ne wato wayar da kan al'umma da kuma akan shan miyagun kwayoyi. Magunguna na jabu da yake illoli ne da kuma nuna wa mutane dabaru ne da za su gane irin waɗannan magunguna. Sannan kuma ita kanta gwamnati bangaren da alhakin yake kanta mu kusance ta da shawarwari da kuma nemo wasu abubuwa da duniya ta ci gaba da su da nuna mata yadda za a ringa gane waɗannan abubuwan da yadda za a toshe da kuma duba dokoki da musa bakin mu a yadda za a yi gyaran irin waɗannan kundi da har da inda za a fito da doka mai tsanani da sauransu kuma mu ringa biyan wani abu da za a ringa binciken magunguna a inda ake saida su a ga cewa an yi binciken magungunan nan hakika na gaske ne ko kuma na gaske mu ringa zuwa da kundi muna bayar da bayani da sauransu kuma za mu ringa haɗa kai da wato da su masu shari'a da su kansu masu shigar da doka kamar police da sauransu ganin yadda za a yi ga hakika duk wanda ya kamu ya shiga wannan shigantaka an hukunta shi ba a rufa masa asiri ba.
To ko ne illa miyagun kwayoyi ke da shi ga kasa?
To miyagun kwayoyi ko kuma kasan abun guda biyu ne, akwai na jabu akwai kuma miyagun kwayoyi. Nan ana magana peg drugs da kuma drug abuse. To kuma amma idan kana magana miyagun kwayoyi dan mun hada dama za mu yaki wannan da kuma shan miyagun kwayoyi kamar yadda muka ga yadda yake lalata matasa, yake lalata tattalin arzikin kasa, kuma mutane suna haukacewa, kuma yana lalata arziki, yana kashe aure, yana rusa matasa da sauransu. To waɗannan abubuwan duka kasa na cutuwa, tun ma ba a ce kunya a kasa ta yi asarar matasan ta ba. To kuma lafiyar kama idan kana shan irin wannan magunguna za su iya taɓa lafiyar, za su iya taɓa kwakwalwarka, za su iya lalata ka, su yasa za ka ga da yawa yara sun haukace saboda irin waɗannan abubuwa. So wannan abu ne da yake taɓa kai kanka, ya taɓa iyalinka, ya taɓa ƴan uwanka, ya taɓa ƙasa, ya taɓa duk inda ma kake zaune. So wannan babban al'amari ne.
A ƙarshe pharmacist Amir ya kasai ya ba da shawara wajen magance illar shan miyagun kwayoyi a ƙasa kamar haka.
To shan miyagun kwayoyi abu ne da ya shafi kowa, tun daga gida tarbiyya, tun daga makaranta su ma tarbiyya, da kuma kula da sa ido akan abokan yara yadda suke motsawa, yadda suke yin abubuwansu. Sannan kuma a san yadda za a yi an katse inda ake samu waɗannan magunguna, da kuma hukunci mai tsanani ga waɗanda suke shigo da magunguna ko kuma suke sayarwa. Kuma a gina cibiya ta horar da yara da za su horo a ajiye su waje, da kuma a ringa koya musu sana'a har su zama mutane, da kuma a sa mutane tsoron Allah su san cewa hakika in ka cuci kanka da kanka akwai ranakin dillanci. Kuma wato kar a bari ana bawa waɗanda suke irin wannan lalata, ana ba su girma da mukamai, suna nuna wa yara kamar wani abin alheri ne ko wani abin ka zo ka gani ne. To idan ana ba irin waɗannan mukamai da wani ci gaba, za ka ga matsala ne babba. To duk waɗannan abubuwa abu ne, amma dai doka da horarsuwa tana da muhimmanci kwarai da gaske.
Shan miyagun kwayoyi ko sayar da su dai na ɗaya daga cikin ayyukan da gwamnati mai ci yanzu, kama da gwamnatin tarayya zuwa jihohi, suka sa a gaba wajen kawo ƙarshensa, musamman ma dai a wannan lokaci na zaɓe, wanda kuma ake ganin ana baiwa matasa kwayoyin wajen aikata ayyukan ta'addanci.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma baban gida Jibril da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da kuma Bonsa Tufa da ya daidaita sautin shirin, ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Salihu Isa Fana da Abdullahi Isa Fana da Hassan Master of Ingredient Fana, karamar hukumar Kamba, jihar Kebbi, Nigeria, inda suka ce assalamu alaikum BOA Hausa, a kwana a tashi asaran mai rai. Hakika yau Lahadi 10 ga watan Fabrairu shekarar 2019, muna da saura kwana 6 kaccal a gudanar da zaben shugaban kasar mu Nigeria, da fatan Allah yayi mana zabi mafi alkhairi, amin. Sai sako daga Aminu Adamu, malam Madori, jihar Jigawa, inda yace assalamu alaikum murya Amurka, dan Allah ku bani dama na yi kira ga ƴan uwana matasa masu amfani da kafafen sadarwa. Ya kamata mu sani fa malamai sune fitilar al'umma, dan haka ya kamata mu yi taka tsantsan mu daina cin mutuncin su da sunan siyasa. Sai daga Muhammad Musa Dambam, inda yace VOA Hausa, saura kwanaki kalilan ya rage a gudanar da babban zaben Najeriya da ke tafe, fatan mu shine Allah ya sa a gudanar da zaben lami lafiya. Sakon mu na karshe ya fito daga Usaini Abba Dambam, dan kishin kasa mazaunin karamar hukumar Dambam, jihar Bauchi, inda yace VOA Hausa, dunkulewar da hukumar yaki da cin hanci da rashawa na kasashen Niger da Najeriya, wato FCC da kuma Halsiya, suka yi domin sabon salon yaki da cin hanci a fadin kasashen biyu. Ba shakka abin yabawa ne, kuma muna fatan kwalliya ta kai ga biya kudin sabulu tare da baiwa mara dakunya. Masu sauraro, ga wannan sakon.
Talaka kamar kuka a kuri'ar kai cinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019,
mun ce babban abin da za mu ba kasanmu shine zama lafiya da wadata.
Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari, sun cika alkawari.
Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba, zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumudumin su.
Muryar Amurka daga Kaduna.
Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran shafukan mu na sada zumunta.
Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya, sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafin mu na Facebook akan abubuwan da ke wakana.
A ranakun zaben kuma, a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba, za mu kawo muku shirin sa'a daya domin sanar da ku waye ne da ake toyawa.
Don haka sai a kasance da Sashen Hausa na murya Amurka.
Duniya a kafin hannu.
Kafin mukammala shirin namu, ga labarai amma a takaici.
Gundumar Syrian Democratic Forces SDF a takaice mai samun goyon bayan Amurka ta faɗa a jiya Asabar cewa ta fatattaki kungiyar IS domin kwace ikon yankin ƙarshe da ke da rage hannun mayakan a gabashin Syria. Mai magana da yawun rundunar SDF Mustafa Bali ya faɗa a shafinsa na Twitter a jiya Asabar cewa SDF ta fara dannawa a cikin ƙauye na ƙarshe da rage hannun mayakan jihadin. Ya ce nan ba dadewa ba za a jama'a ga farce ni, yace dan ba dadewa ba za a gama da ɗan IS kwata-kwata. Amurka da Koriya ta Arewa ta Kudu sun a yau Lahadi sun sanya hannu a kan wata sabuwar yarjejeniya da za ta ƙara kuɗi wanda sul ɗin ke biyan Amurka na jibge sojoji a Koriya ta Kudu. A cikin sabuwar yarjejeniyar, Koriya ta Kudu za ta biya dala miliyan 890, adadin da ya ƙaru da dala miliyan 60 a kan kuɗin da ta biya a bara. Kasar Turkiya ta ce cana ta rufe sansanoni da gidajen yari da ta kafa, inda rahotanni suka ce akwai wato Turkawa 'yan kabilan Ugur miliyan 1 a wurin, wacce ta ayyana su abin kunya ga bil'adama.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai wani jikon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, bari mu taya Malam Nuhu Alhaji, wanda za a naɗa sarkin Hausawan biyu gobe Litinin idan Allah ya kai mu, a fadar sarkin biyu Alhaji Umar Mustafa Aliyu. To, Allah ya sanya alkhairi, amin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai Bonsa Tufa da ya hada shirin ya kuma bada umarni. Da injiniyan mu na yau Nick Ivanov, Zara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
Musique et info pour chacun. VO.